Hukumar EFCC ta bayyana cewa ta gurfanar da Malama Rashida Bello a gaban wata babbar kotun tarayya da ke da zamanta a birnin Abuja tare da wani mai suna Ali Bello wanda bayanai suka yi nuni da cewa yana matsayin dan uwa ne ga gwamnan jihar Kogi. Wannan al'amarin da ya fito fili ne biyu bayan fitar da wata sanarwa da EFCC ta yi ta bakin mai magana da yawunta Wilson Owojaran inda ta ce an gurfanar da Bello a ranar Larabar da ta gabata tare da wasu mutane uku akan tuhume-tuhume 18 da suka haɗa da karkatar da kuɗaɗen da suka kai sama da naira biliyan 3. Shugaban hukumar EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya bayyana cewa
gaskiya ne muna neman lamarin kamar yadda suka karanta takarduna nan a kotu kowa na iya zuwa kotu ya apply kuma za a bashi sai yanzu sabuwar EFCC ba ma yin maganganu a kafafun watsa labarai a kan binciken da muke yi sai ita kotun ce kamata ta yi maganganu a kai amma ku yan jarida ku da iya zuwa ku je ku samu waɗannan takardun ku tsaya ku duba ku gani ya aka yi me ake ciki kuma lokacin da duk aka zo kotu za ku zo ku ga jami'ai na EFCC za su zo su ba da shaida za ku jiya daga bakin su kuma ku yi wannan rahoto amma yanzu muna ta maganganun cewa ga yanda muka bankaɗo ba za mu yi wannan ba.
A wani ɓangare kuma fitaccen lauya barista mai nasara Kogo ya ce
wannan magana na matar gwamnan jihar Kogi don matan waɗanda suke a madafan mulki idan an riƙa haska fitila ana gano badaƙalar da suke yi saboda na ɗaya dai ba su da zurke wanda zai hana a gurfanar da su gaban hukuma da suka yi laifi. Na biyu kuma ofisin da suke magana ofishin matar gwamna ko matar shugaban ƙasa babu shi a tanadin duk wata doka ta Najeriya haramtaccen ofisin to saboda haka abu ne wanda yake idan akwai laifuffuka da ake zargi na irin wannan na ɗaya dole a iya kamo ta a gurfanar da ita bayan an yi bincike mai zafi sashi na 147 da 150 da 174 musamman 174 cikin sashi na 1 na 2 da na 3 ya daura nauyi ga binin shari'a kuma babban lauyan gwamnati ya tsaya ya shirya matakai na bincike da ake da su ya gurfanar da su duk wani wanda ya laifi a gaban kotu.
A game da irin rawar da ya kamata jami'an tsaro su taka a yanayi makamancin wannan barista mai nasara Kogo ya kara da cewa
yan sanda a kurumi na sashi na 214 zuwa 216 da sauran jami'an tsaro wanda in ma ya fi karfin yan sanda sashi na 217 zuwa 219 na tsarin mulki ya ba su nauyi na tabbatar da tsaro kuma tabbatar da duk abin da za a yi a cafke duk wani wanda ya laifi. Ba gaskiya ba ne a zo a fito kawai a ce wai ai an kama wani ana zuciyari a shi ya ɓace.
Wannan dai ba shi ne karin farko ba da ake zargin mata da aikata almundahana ko tallafawa wajen yin babakire da kuɗaɗen al'umma. Wasu masu ruwa da tsaki sun bayyana cewa ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta a yaƙi da cin hanci da rashawa shi ne ƙoƙarin da waɗanda ake zargi ke yi na daƙile duk yadda za a gudanar da bincike da zai tabbatar da cewa sun aikata laifin da ake zargin su da shi. Duk ƙoƙarin ji ta bakin Malama Rashida Bello a yayin haɗa wannan rahoto ta wayar tarho da ya kira Fima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya.